Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke muku farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin. Yau Laraba 25 ga watan Janairu na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji ra'ayoyin wasu masana shari'a dangane da sake gabatar da sunan muƙaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu da shugaba Buhari yayin gaban majalisar dattawan ƙasar. Haka zalika kuma wasu na ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan wanke sakataren gwamnatin tarayya da shugaba Buhari yayi. Shin ya kuke ganin sa'in sanda fadar shugaba Buhari da kwamitin majalisar dattawa ke yi game da wanke sakataren gwamnatin tarayya da sake mai da sunan muƙaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu dan a sake wato dan ya samu amincewar majalisar? Abinda muke so mu ji daga gare ku kenan yau. Sai a kira 202-205-2655. Kada a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni, amma duk sai bayan labaran duniya.
Alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarni yau Laraba na gina ganuwa a kudancin iyakar Amurka da Mexico da nufin daƙile kwararar bakin haure da rage shigo da 'yan gudun hijira Amurka da kuma sa ido kan biranen Amurkan da ke samar da mafaka ga bakin haure. Sabon shugaban ƙasar ya sa hannu a umarnin yayin ziyarar da ya kai ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida, cibiyar gwamnatin tarayya da ke kula da kare iyakar Amurka. Umarnin cika alkawali ne da Trump ya yi a yakin neman zabensa, inda ya yi ta nanata cewa bakin haure suna barazana ga tsaron ƙasa da kuma ƙwacewa Amurkawa ayyuka. Magoya bayansa sun rika yin kira a wuraren yakin neman zaben cewa gina wannan ganuwar. Trump ya shaida wa tashar talabijin ta ABC News cewa za a fara aikin ginin ganuwar cikin watanni masu zuwa, ya kuma ci gaba da jaddada cewa Mexico ce za ta biya kuɗin ginin. Duk da yake ƙasar ta Mexico ta jaddada cewa ba za ta biya kuɗin wannan gini ba. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump yana kira da a gudanar da cikakken bincike kan zargin rashin gaskiya a zaben shugaban ƙasar da aka gudana a watan Nuwamba, biyo bayan matsayin da ya rika bayyanawa cewa miliyoyin bakin haure da suka kada kuri'a su suka hana shi samun mafi yawan kuri'un da aka kada a zaben. Trump ya sanar da shirin ne yau Laraba a sakonsa na Twitter. Sai dai yayin hira da manema labarai a fadar White House yau, Sean Spicer ya bayyana cewa ba zaben shekara ta 2016 kaɗai za a gudanar da bincike a kai ba, batu ne na sahihancin tsarin. Spicer bai yi ƙarin haske a kan yadda za a gudanar da binciken ko kuma lokacin da za a fara binciken ba. Sai dai ya ce masu binciken za su bincika a kan abin da ya shafi tsofaffin rajistar zaɓe da masu kaɗa ƙuri'a da suke sake matsuguni da kuma suka yi sake rajista fiye da sau ɗaya. Ƙungiyar da ke sa ido kan batun cin hanci da rashawa da alaƙar rashin daidaito tsakanin al'umma da zarmiya da gwamnati ta fitar da rahotonta na shekara-shekara, inda ta bayyana cewa mutane suna zaben shugabanni da suke alƙawalin yaƙi da cin hanci da rashawa waɗanda mai yiwuwa ne ba za su sa lamarin ya ƙara muni kawai. Rahoton na shekara ta 2016 ya ce an samu koma baya ƙasashe da dama a maimakon ci gaba a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa. Ƙasashen da ke kan gaba a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa sun haɗa da Denmark da New Zealand da Sweden da kuma Finland. Bisa ga rahoton, waɗannan ƙasashe suna gudanar da tsarin mulki irin na ƙofa buɗe da ba 'yan jaridu damar gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba, da kuma sakarwa fannin shari'a kota ya gudanar da ayyukansa. Rahoton ya kuma ƙara da cewa waɗannan ƙasashe suna ba 'yan ƙasa damar nema da samun bayanai dangane da yadda ake kashe kuɗin al'umma. Ƙasar Somalia ta zo ta ƙarshe a matsayin ƙasar da aka fi cin hanci da rashawa shekara 10 jere. Rahoton ya bayyana damuwa dangane da rashin gaskiya a zaben majalisar dokokin ƙasar da kuma zaben shugaban ƙasa da aka ɗage har sau uku. An gudanar da binciken ne a ƙasashe 186 na duniya, wanda binciken kungiyar ya nuna kashi 69 cikin 100 na kasashen sun samu maki kasa da 50 cikin 100 bisa sikelin nuna wannan lamarin. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Benin, Washington DC. Shekaru uku da suka shige, ma'aikatan jinya a asibitin gwamnati ke kudancin kasar Mali, wato Malawi, suka fara amfani da wani tsari da hukumar lafiya ta duniya ta tsara na tantance kananan yaran da ba su da lafiya ta wajen amfani da kalolin wutar bada hanyar kan tituna. Ganin yadda ya taimaka wajen ceton rayuka ya sa gwamnatin kasar Malawi ke tunanin faɗaɗa amfani da wannan tsari. Masu bincike a Malawi suna nazarin nasarar shirin yayin da jami'ai ke duba yiwuwar amfani da irin tsarin a asibitai da dama. Ana fargaban cewa masana'antar harkokin sadarwa ta miliyan 150 na ƙasar India da ke dogara ga kasuwannin Amurka na iya fuskanta koma baya. Kasuwar su kuma ta faɗi idan gwamnatin Trump ta ƙara tsaurin dokokin ɗaukar ƙwararrun ma'aikatu daga ƙasashen ƙetare. Farkon wannan watan aka gabatar da wani ƙuduri a Majalisar Dokokin Amurka ta ƙara matsakancin ƙarancin albashi ga guraben da ake ba takardun izinin aiki a Amurka.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Masana harkokin shari'a na ci gaba da mai da martani game da matakin sake gabatar da shugaban hukumar EFCC domin samun amincewar majalisa. Wasu na ganin ayyukan hukumar ma ba sa bisa doka. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibril ya aiko mana da wannan rahoton.
Batun amincewa da mukamin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Mago na ci gaba da jawo hankulan masana harkokin shari'a, inda wasu ke goyon bayan matakin Majalisar Dattijan Najeriya, inda kuma wasu ke adawa da matakin. Barista Sharif Abdullahi na daya daga cikin lauyoyin da ke ganin shi kan shi ayyukan da hukumar ta EFCC ke yi na binciken masu cin hanci da rashawa yana cike da kurakurai da ya kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya duba lamarin.
Wato suke kan wucewa da suke kan kujera ne yanzu suke yi wannan ayyukan suna bin doka. Idan suna bin doka sai lai hango ba damuwa, amma ni a matsayina na lawyer wallahi ba zan gida. Sakin jiki na shi ne rashin bin doka zai sa duk wannan mutane da an ka kama ana an gudanar da su gaban duniya ki ne wuce su za su tana yi ano. Tukin tukuna da aka an shi da kaji za su dawo su an shi gudun su gaba daya. EFCC ta su bi ta su gudanar da mutum na kuɗi da ya wuce miliyan 50 ba. Tare da sun tafi gurin a Attorney General sun sami izini daga gurin shi ko sun tura mishi wannan kisa din ya karanci da ya yi gyare-gyare zai yi a cikin a ba su siye su gaba.
To sai dai kuma a cewar barista DK Dada ko kaɗan bai ga laifin shugaban ƙasa ba na mika sunan Ibrahim Mago domin zama shugaban hukumar ta EFCC na dindindin.
Indian reports suka yi relaying akan report daga wajen SS. Ai dole ne a tsarin doka ya kamata report wanda aka yi akan shi Ibrahim a bashi opportunity ya yi reply ya faɗa mene wato wannan report wanda aka yi akan sa ya santa daidai ya maida nashi martani. Daidai a yi balancing view sai ne sai su samu gaskiyar magana. Mu wannan mataki baya cikin hanya don in yana cikin hanya da sai su ba ma mango yanci ya bayar da martani game da report wanda aka kawo a kansa. Amma ba wai kawai SS sun yi report sannan sun kama Senate sannan sai su dauka mataki akai na rejecting nashi bayan bai san report da aka kawo a kansa ba daidai mai da martani su samu balanced view.
Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida Babangida Jibril. Haka zalika batun wanke sakataren gwamnatin tarayya Baba Cir David Lawan da shugaba Muhammadu Buhari ya yi shi ma yana ƙara jan hankalin jama'a. Ga Nasiru Adamu da ƙarin bayani.
'Yan kungiyar Cardban da ta bada rahoton binciken nome ciyawar Kacella arewa maso gabas bayan ziyarar yankin ta nuna wasikar da shugaba Buhari tura majalisar dattawa don wanke jagoran shirin tallafin Babitir David Lawal tsara ne kan gaba. Shugaban kungiyar Aijiwala ya ce tun farko sun dau matsayin zargin sakataren gwamnatin tarayya, amma bayanan da suka samu daga bisani sun sauya musu tunani.
Wallahi za mu ci gaba da iya kokarinmu na tono gaskiya, duk ko an amince ko ba amince ba, ko bayan ranmu za a zo a ce lalle su wayannan ga abin da suka yi.
Mun ga hoton da ka dauka tare da wannan ciyawar ya nuna har yanzu fa akwai sauran ciyawar nan kenan.
Ai magana ciyawa a wannan wuri, ciyawa kamar yadda akai bayani masana suka nuna ciyawar nan in ka yanke ta daga saman ruwa za ta ci gaba da girma, an kana so ta mutu sai ka yanke da kasar ruwa.
Duk da wannan wasikar ƴan kungiyar na kasassun arewa basu gamsu da dakatar da binciken ba, inda suke buƙatar lalle sai sakataren gwamnatin tarayyar ya bayyana gaban kwamitin majalisar ya kare kansa.
Sunana Mustafa Muhammad Goni, ni mutumin Borno State ne, kuma sakatare na NAB na Borno State. Ka ga shi ma da sakatare na gwamnati na mai lafiya ne dan uwanka, ya fita da gudu ya kamo ya kora ya kawo ya dauko ya karba kuɗi, to amma shi ma na zarge shi da wani abu.
Bincike ya nuna ya bashi da ma wani
laifi. An ka duba littafin da Dr. Yusuf Bala Usman Marga ya rubuta na ABU Zaria, yace in ana karba labari akwai an eyewitness account, akwai takardun da ake kiran su written documents a turanci, a history, akwai written sources, I'm presenting evidence. Senator sun fitar wanda kuma shi ma shugaban kasa har ya yarda da wannan, yace a bincike shi, ke shi a tabbatar da wannan, ya kamata sai a dan ya dan je huta.
Waɗanda suka gudanar da kwangilar na dagewa sun yi aiki bisa ka'ida.
Sunana Husaini Danjuma Samdi, ni ne Josmon Limited wanda nayi aikin cire ciyawa a Yobe kama dubu River Basin din nan. Mun yi reclaiming more than 10,000 lands. Yanzu duk inda ake noman shinkafa, ka koma za ka ga suna noman shinkafa saboda ruwa ya samu hanyar shi, yanzu ya wuce ruwan nan inda bai kai ba shekara 30 da wuce, yau ya kai yana recharging har lecture ta.
Masana na ganin tazarar lamuran ko ƙara ƙarfin zargin ya shafi yadda gwamnatin Buhari ke sanya batun yaki da cin hanci a matsayin babban jigon aikinta, da ta ce zai bambanta ta da gwamnatin da ta shuɗe. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan shin ya kuke ganin sa'in sanda fadar shugaba Muhammadu Buhari da kwamitin majalisar dattawa ke yi game da wanke sakataren gwamnatin tarayya da sake maida sunan muƙaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu gaban majalisar don samun amincewarsu. Sai a kira a bayyana ra'ayi, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
Sana gida na Nigeria, ubaru pada musandara janja muhoria ya ya.
Kabilu na kasana gida na Nigeria, ubaru pada musandara janja muhoria ya ya.
Kabilu na kasana gida na Nigeria, ubaru pada.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Za mu fara da kira daga Nasarawa. Assalamu alaikum, da wani malami ko malama muke magana daga jihar Nasarawa? Malami na Nasarawa, ko kana jin mu? To ga dukkan alamu layin malami daga Nasarawa ya goce. Muna nan muna sauraron ku, masu sauraron mu, sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Amma mun samu wani kiran daga Katsina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Alhaji Haruna inda ayin kuma karamar hukumar ta Musa jihar Katsina.
To Alhaji Haruna, muna jin ka.
To barka da yamma.
Barka ka dai.
Wato shi wannan sa'in sa da ake tsakanin shi fata shugaban kasa da wa'annan ɗan majalisu, wato abu ne mu dai ɗari bisa ɗari mun yarda duk da abin da Janar Muhammadu Buhari ya zaɓa, ya ga kuma daidai ne aiki da su, kuma ƙila a kuma abu goye wanda ba su so, wanda suke shakka tsakaninsu da shi wannan Ibrahim Magu. Amma ina an maida shi, an sake maido shi, shi shugaban kasa ya maida shi, na san akwai dalilin da ya sa shi ya maido shi. Saboda haka in za su haƙuri, tunda mutanen ƙasa suna son wannan mutum ɗari bisa ɗari, su ba mu san dalilin su da suke ta taikoku ke ba su son a sa shi wannan gurin.
To Alhaji Haruna inda ke nan, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Yobe.
Yawwa, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kina magana da Garba Abuja Jaji Maji Karso, local government Yobe state.
To Mallam Garba, muna jin ka.
To alhamdulillah, san wannan sai ku ce da ainihin tsakanin fadar shugaban kasa da kuma
kash layin Mallam Garba daga Yobe ya goce. Mun so da mun ji bayani daga gare ka, amma yanzu bari mu je Kebbi.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga Kebbi?
Kuna magana daga da Adamu Muhammad daga nan Argungu Kebbi State.
To Mallam Adamu, muna jin ka, micece gudunmuwarka yau?
To gudunmuwata ita ce abinda suke sa, abinda ya sa suke ba su suna magana akan Ibrahim Magu.
Eh, da sakataren gwamnatin tarayya ma.
Eh, sakataren gwamnati, eh, saboda ya musa ga bincike, saboda sauran sun yi gwamna. Suna binciken su da sauran 'yan misali, sauran sanatin su sun suna cikin wa'anda ake bincike. Shi yasa kawai ba son a sa wayan magudin.
To Mallam Adamu Muhammad kenan daga Kebbi, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Sokoto. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Sokoto?
Kuna magana da Bello Tambol ne daga Sokoto.
To Mallam Bello, muna jin ka.
Abin da ra'ayi na shi wani ne mai damuwa su mutane game da Ibrahim Magu. Saboda su gaba yi ne bani ba.
Muna jan kamalan Bello.
Wallahi ban gala yi ne bani. Saboda haka yana ganin suna tsotsan gwamnatin ne haka kurun babu wani dalili.
To game da batun wanke sakataren gwamnatin tarayya fa?
To ban samu bayani ba game da gwamnatin, game da sakataren gwamnatin tarayya. Shi an wasi ko?
Mallam Bello, ka ce mene?
Nake wane ne sakataren gwamnatin tarayya?
Baba Cir David Lawan.
To shi kan ban da bayanin komai game da shi.
Allah sarki, baka ji rahoton bane da ya gabata yanzu, amma an yi bayani akan takaddamar da ake yi game da shi.
To Allah shi kyauta, na dai gaishe ku kwarai.
To amin Mallam Bello, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Adamawa.
Inusa, salamu alaikum.
Wa alaikum assalamu, da wa muke magana daga Adamawa?
Inusa ne dake garin Golantoban a local government zone.
Mallam Inusa, ko to muna jin ka Mallam Inusa.
Gaskiya abinda Buhari yawa sakataren gwamnati nan, ni zan ce amin daidai.
Me yasa ka ce haka Mallam?
Saboda a duniya ba ya tsammani sakataren nan zai zama sakataren tarayya ba. Buhari ya ɗauko shi saboda adalcinsa, ya zo kuma hakan ake zarginsa.
To batun Ibrahim Magu fa, muƙaddashin shugaban hukumar EFCC?
Gaskiya Ibrahim Magu ma gaskiya yake son fitarwa, majalisa ne ba ta son sa. Nan ma zan ce Allah taimaka musu.
To Mallam Inusa kenan daga Adamawa, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je jihar Plateau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Mallam Nuhu daga jinjir babu na barki baban Ummi.
To Mallam Nuhu, muna jin ka.
watan takaddama da tsakanin shugaban kasa da sanatoci. To gaskiya abin da suke gaskiya mu bari dai zabe ya zo 2019 mu gaskiya kuri'a za ta yi gaskiyar ta saboda bawon Allah nan shi kadai ne kawai mai tsaya ya jajirce akan gaskiya amma wayannan mutane mu riga mun gane manufarsu ni matukai ni na wai korafin da zai kenan kawai nagode Allah saka da alheri.
To Mallam Nuhu Jingir daga Plateau mu ma mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Jigawa. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Jigawa?
Haruna daga Jigawa.
To Mallam Haruna muna jin ka.
Wannan al'amari dai na ganin kamata ya mutane su warwa Allah in fa sai da dai hiwa har baya kuskure duk abin da yi daidai ne kawai su kyale shi aikata kai. Nagode a huta lafiya.
To Mallam Haruna kenan daga Jigawa mun gode kuma anan muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Ministan wasanni a Ghana da ya gama aiki a kwana-kwanan nan Edwin Nyland Van der Poel ya ce ya cancanci a yaba masa akan nasarori da ƴan wasan Ghana Blaster suka samu a gasar cin kofin Africa da ke gudana a kasar Gabon a wata hira da ya yi da wata gidan talabijin a birnin Accra. Tsohon ministan kuma wakilin mazabar Odulodio Diyo a majalisar dokoki ya ce shi ne tsara duk wasu shirye-shirye da ƴan wasan Ghana suka yi kafin su shiga gasar inda a halin yanzu Ghana ta isa quarter final. Matabakin kotun Ghana Blasters Maxwell Kunedu ya yaba wa shugaban shi Avram Grant da irin horarwa da yake baiwa ƴan wasan. Avram Grant shine kotun Ghana Blaster tun shekarar 2015 kuma ya huskaci matsaloli akan horar da kungiyar wasan sakamakon abubuwa da suka faru na rashin da'a a cikin kungiyar a lokacin da Ghana ta shiga gasar cin kofin duniya da aka yi a Brazil a shekarar 2014. A wannan lokacin ƴan wasan Ghana sun yi nasarar kaiwa ƙarshe a wasan cin kofin nahiyar Africa ta shekarar 2015. Sabanin tunanin akasarin mutanen Ghana wanda suke hasashen tsohon kotin na Chelsea ta England zai kai ƴan wasan kafin Ghana ta ga samu ta garashi inda Africa's ta doke ta da bugun penalty. Kungiyar wasan Cameroon ta isa birnin Franceville a jiya talata inda za ta gwabza da Senegal a wasan quarter final da za su yi a ranar Asabar 28 ga wannan watan Janairu a cewar wani dan jarida. Ƴan wasan na Indomitable Lions sun ki zantawa da ƴan jarida wanda hakan na tabbatar da sun mai da hankali sosai wurin wasan da za su yi da Senegal. Ganin yadda daidai ko ƴan wasan na Cameroon suka himmantu na tabbatar da aniyar da suka yi wurin fafatawa da Senegal a wasan quarter final a gasar cin kofin Africa da ake yi a kasar Gabon. Babban dan wasan Africa Solomon Kalu ya ba da sanarwar yin murabun dinsa bayan ficewar kasar sa daga gasar cin kofin nahiyar Africa da ake yi a kasar Gabon kuma ana gab da sallaman kudin Africa's Michel Djuzaya. Wayannan matakai na cikin abubuwa da ake hasashen faruwansu sakamakon gazawar kungiyar wasa ta Cote d'Ivoire wannan dai shine karo hudu a jere inda kungiyoyi masu rike da kofi suke gaza kaiwa ga wasan quarter final. Da yammacin jiya ne Africa's ta shaka shi da ci ɗaya mai ban haushi a hannun Morocco kuma shine yayin sanadin fitar ta daga gasar. A can baya wasan Africa's da Togo ya tashi kowa bai zira kwallo ba daga bisani ta yi baran-baran da demokradiyyar jamhuriyar Congo da ci 2-2. A ɗaya ɓangaren kuma leda da demokradiyyar jamhuriyar Congo take takawa a wannan gasar cin kofin African ya sa wasu na ganin ko yalla za ta iya kai ga ɗaukar kofin wanda shi ne zai zama karon farko da za ta ɗauki kofin na Africa tun shekara 1974 da ta fara shiga gasar cin kofin. DR Congo ita ce ta lallasa Togo da ci 3-1 kuma ita ce ta tsere kan rukunin C tana jira wanda zai nasara tsakanin Ghana da Egypt a wasan da za su yi a yau Laraba. To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar 21 ga watan Agustan shekarar 2013, sojojin gwamnatin Siriya suka harba rokoki masu dauke da gumar sarin a kan yankuna guda biyu da ke hannun 'yan tawaye a unguwar Guta da ke Damascus waɗanda suka kashe ɗaruruwan mutane kuma suka jikkata wasu dubbai. Biyo bayan Allah wadai da duniya ta yi a kan haka. Wannan abu da kuma kin ɗaukar laifin kai harin Gwamnatin Syria ta amince da shirin Kerry Lavrov ta shiga cikin babban dokar duniya akan makamai masu guba kuma ta mika tarin makaman nata masu guba. Babu wanda aka hukunta akan wannan dimbin mace-mace da raunukan dubban mutane na Syria a guta. Haka zalika kuma babu wanda aka hukunta akan kai hari da makamai masu guba da ya ci gaba da faruwa tun bayan na guta. Kungiyar haramta makamai masu guba da binciken haɗin gwiwa na Majalisar Dinkin Duniya da Kwamitin Sulhun Majalisar Dinkin Duniya din ya kafa sun binciki wannan al'amarin sun riga sun tabbatar da gwamnatin Syria ce ta kaddamar da harin kuma binciken ya ce za a iya danganta duk wasu hare-haren makamai masu guba wanda aka tabbatar da aukuwarsu a Syria. A cikin watannin Agusta da Oktoban bara hukumar ta fitar da wani rahoto da ke tabbatar da gwamnatin Syria musamman rundunar sojin larabawan Syria sun sake yin amfani da sinadarai masu guba a matsayin makamai akan mutanen Syria a lokuta daban-daban sau uku a cikin shekarun 2014 da kuma 2015. Bisa waɗannan dalilai ne yasa gwamnatin Amurka ta kakabawa Syria wani sabon takunkumi a ranar 12 ga watan Janairu. Ma'aikatar Bital Mali da ke kula da kadarori ta ware wasu manyan jami'an sojin gwamnatin Syria 18 masu nasaba da shirin Syria na amfani da makaman kare dangi. Ma'aikatar harkokin waje ita kuma ta ware hukumar kire-kire da fasaha ta OTI. Mallakar ma'aikatan tsaron Syria a ƙarƙashin doka mai lamba 13382 daga shekarar 2005 na nufe-rufe asusun hukumar. Hukumar a cewar ma'aikatan harkokin wajen Amurka na da hannu dumu-dumu wajen bunƙasa shirin mallakan makaman ƙare dangi a cibiyar binciken kimiyya ta Syria. Wannan hukuma na taka muhimmiyar rawa wajen faɗaɗa shirin mallakar waɗannan makamai musamman ma a shekarar 2004. A sakamakon haka duk wasu kadarori na ɗaiɗaikun mutane da na kamfanonin da ke ƙarƙashin ikon Amurka an rufe su kuma an hana duk wani ba'amurke yin hulɗa da su. Amfani da makamai masu guba da gwamnatin Syria ta yi akan al'ummarta munanan abu ne da ya sabawa da daddiyan al'adar nan da ta haramta hada irin waɗannan makaman ƙare dangi, in ji ƙaramin sakataren wucin gadi da ke sa ido akan ayyukan ta'addanci da tattara bayanan sirrin hada-hadar kuɗaɗe Adam Zubin. Ya kuma ce abin da ke faruwa a yau na da muhimmanci a kokari da kasashen duniya ke yi na dora alhakin karya dokar Majalisar Dinkin Duniya da Syria ta yi wacce ta haramta amfani da makamai masu guba a ƙarƙashin yarjejeniyar nan ta Kwamitin Sulhu na Majalisar Dinkin Duniya mai lamba 2118. Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
A gaida Baba Yakubu Makeri, yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bada umarni yau Laraba na gina ganuwa a kudancin iyaka Amurka da Mexico da nufin dakile kurara bakin haure da rage shigo da 'yan gudun hijira Amurka da kuma sa ido kan biranen Amurka da ke samar da mafaka ga bakin hauren. Shugaban kasar ya sa hannu a umarnin yayin ziyarar da ya kai ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida cibiyar gwamnatin tarayya da ke kula da kare iyakar. Shugaban Amurka Donald Trump yana kira da a gudanar da cikakken bincike kan zargin rashin gaskiya a zaben shugaban kasar da aka gudana a watan Nuwamba, biyo bayan matsayin da ya rika bayyanawa cewa miliyoyin bakin haure da suka kada kuri'a suka hana shi samun mafi yawan kuri'u da aka kada a zaben. Trump ya sanar da shirin ne yau Laraba a sakonsa na Twitter. Sai dai a hira da manema labarai a fadar White House, Sean Spicer ya bayyana cewa ba zaben shekara ta 2016 kaɗai za a gudanar da bincike a kai ba, batu ne na ganin sahihancin zaben. Ƙungiyar sa ido kan batun cin hanci da rashawa da alaƙar rashin daidaito tsakanin al'umma da zarmiya a gwamnati ta fitar da rahotonta na shekara-shekara da ya bayyana cewa mutane suna zaben mutanen da suke gani za su yaƙi cin hanci da rashawa.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Saida Hamdun da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyan Mr. Iron Otoku, ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku.